إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا، وارزقنا خير الآخرة والأولى. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان غدياتا تبتغى الله وبنجز تالكي ميكومي ميتككين إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya na Lahadi 11 ga watan Ramadana, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na shekara ta 1444, wanda daidai da 2 ga watan Afrilu shekara ta 2023 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci Masjidu Thani Dauda, wanda ke namba 39 Yakubu Avenue, Zaura da Galadima Road, Angwari ne, jihar Kaduna, ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani na mata a cikin wannan masallaci, inda muka kwana a cikin suratul Ma'arij aya ta 31. A yau da izinin Allah, wanda shine darasi na 4 a cikin wannan wata, za mu tashi akan aya ta 32. Allah madaukaki yana cewa:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wallazina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Wallazina hum bi shahadatihim الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون وما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوم يخرجون من الأجداد ذراعا كأنهم إلى نصب يوفدون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
Allah madaukaki yana karantu mata nagartattu mu'minai basu tsoron Allah wa'anda za su shiga aljanna wa'anda da su da ƴaƴansu da mazajen su a ranar tashin kiyama za a ce musu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun ku shiga aljanna ku da mazajenku ana karrama ku tuhbarun bi ma'ana ay tukramun ana karrama ku saboda ita ta bi dokar Allah shi mamijin ya bi dokar Allah ƴaƴan su ma sun bi dokar Allah dukkan su sai Allah ya tsambala su a cikin aljanna saboda kowa a gidan ya kiyaye dokokin Allah daga cikin dokoki kafin wannan aya Allah ya yi magana akan matan da suke katange kansu daga zina saboda shi asalin aure yana kare mutum daga aftawa zina shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada doka ga mata ko maza wanda ya balaga kuma yana da karfin sha'awa to yayi aure idan bai da damar da zai yi aure sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada doka na hore ki da yin azumi me sirrin ciki sai manzon Allah ce fa innahu lahu wijahun saboda shi azumi zai zama kamar fidiya ce ga mutumin da sha'awa ya addabe sa a lokacin da kake azumi yunwa da kishirwar da ke damunka shine damuwarka ba kwakwalwarka ta hararo maka wani abu wanda zai motsa maka sha'awa ba saboda daman ai sai kwakwalwa ta koshi an ci an yi nan sannan kwakwalwa za ta dinga hararo abubuwa da yawa a cikin kwakwalwar ta tura wa zuciya zuciya ta kudurta abin sannan ta tura wa kwakwalwa kwakwalwa kuma ya tura wa sauran gabbai ina son kaza to sai an ci abinci an koshi kwakwalwa zai yi wannan aikin tunda yanzu ana azumi akwai yunwa ana azumi akwai kishin ruwa ana azumi duka jikin mutum zai sage ba zai samu karfi da kumari da kuzarin da zai yi aiki ba to wannan abin kun ga ya zama kamar fidiya ya takaita maka tunani yanzu Allah Allah kake yi lokacin bude baki yayi kace a wajen bude bakin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cin danyen dabino saboda uwar hanji ba komai a cikin sa to lokacin da danyen dabino ya shiga cikin hanji zai tsara wa hanji karfi wanda zai tura wa gaban jiki kumari da kuzari ko dai danyen ko kuma busasshen wanda yana da zaki zakin nan idan dan wato hanji ya kasance ba komai a cikin sa wani abu mai dan zaki a ciki saboda shi da bido duk duniya yanzu an gano na bincike na zamani cewa shine fruit din da wato bacteria baya hawa kansa saboda abinda Allah ya cinsa a cikin dabino na sirri yanzu ne aka fara ganowa amma kun ga daga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma da kuma haka shi sa yace ni'mat sahurul mu'min ma dalla da sahur din mumini da yace dabino a ciki misali kin gama narkan tuwo kin tuwo kike ci dan wata za ta ce ita fa in ba ta ci malmala malmala bane fa ba labari za ta ji jiki wata kuma za ta ce a'a ina son abu ne mai ruwa ruwa idan na sha abu mai ruwa ruwa zan ji lafiya lau amma inda zan ci tuwo azumi zai wahalar da ni wata kuma za ta ce a'a ni ruwa kawai nake son sha in dai zan sha ruwa shikenan ana jin komai to yanayin mutum duk abinda ɗabi'ar ka take shi idan ka gama sha sai ka ɗauki dabino ƙwaya uku ko biyar ko bakwai sai ki tauna sannan ki sha to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sahur din da aka yi shi da dabino ma dalla da irin wannan sahur din ba a gajiyawa abincin da kika ci kin gama ci sai ki bi shi ki pacifying ɗinsa da dabino kina cin dabinon nan insha Allah zaki ji ki da kumari da kuzari tunda asalin sirrin da ke cikin sahur shine ba za ka fara jin azumi ba saboda abincin bai kai lokacin da zai narke a dan kankanin lokaci da za ka fara gajiya da makamancin haka ba to wannan yana da tasiri sai ki ga ya ƙara wa mutum kumari da kuzari a jikinsa to shi yasa ake buɗe baki da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma dalla da sahur din da mumini ko mumina ta yi ta ci dabino a cikinsa to wannan yana taimakawa wajen rage ƙarfin sha'awa to amma mafi galibi wani lokaci iyaye sukan gafala a irin wannan bangaren zaki ga yarinya ta yi azumi amma still wannan abin sirrin da ke ciki da ya sa manzo Allah ya ce ya azumi ba a yi difitin ɗinsa ba me dalili saboda akwai wadata a gidan wanda wadata duk abin da ta yake so zai ci shi za a bashi to wannan abin kuma yana da tasiri yana daga cikin ababen da suke tasiri wajen motsa sha'awa to an gaba baki kuma an ci shi kin ga dole abin zai ƙara tattarowa zai dawo idan ya dawo kaga kuma a wannan lokacin zai ci gaba to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hore ku da yawan yin azumi ga waɗanda ba su samu dama Allah bai azurta su da maza da za su aure su ba to a ɗan wannan lokacin ke a matsayinki na uwa ki dinga monitoring ɗin movement ɗin ƴaƴanki wata ba za ta gaya miki ba amma a cikin conversation ɗinki da ita za ki iya fahimtar lallai wannan tana da matsala kaza to kin ga sai ki tsara tunani yadda za a yi takulin saboda wani lokaci sakacin da abin nan sai ya kai ga har a shiga wani abin da bai dace ba tare da kin sani ba lokacin da za ki zo ki tuni kuma abin ya zama abin takaici babu mafita to shi yasa duk wani abin da Allah ya kintsa wa ɗan adam a jikinsa kuma ya bada tsari to wannan zaman lafiya shine abu tsarin Allah shine zai kawo miki sauki zai kawo mata sauki zai kawo muku sauki a yanayin gidanku shine yasa Allah ya ce duk wanda ba ta hanyar aure ya biya buƙatarsa ba to wannan mutumin ya yi ta'addanci duk matan da suke masturbation to su sani cewa aikin nan da suke yi Allah ya kira sa ta'addanci wannan shi yasa malaman usulul fiqh suka ce wannan laifi ne babba wanda idan mutum zai mutu a kansa to ya cancanci Allah ya jefa shi wuta sai dai a aqidan ahlus sunnati wal jamaa yana karkashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama ya gafarta wa mutum duk da wannan laifin in kuma ya ga dama ya azabtar da shi akan wannan laifin saboda idan an ce kabira babban laifi shine laifin da idan bawa yayi koda so ɗaya ne a rayuwarsa wannan ɗayan kaɗai da ya cancanci Allah ya jefa shuta sai dai in Allah ya ga dama ya yafe masa ko da bai nemi yafiyar Allah ba in kuma ya ga dama ta wannan dalilin ya shigar da shi wutar jahannama Allah kuma ba a tambayansa akan abin da yake shi ne la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun Allah ba a tambayansa akan abin da yake aiwatarwa su bayi su ne Allah ke tambayansu a kan ababen da suke aiwatarwa a doron ƙasa sai dai akwai hadisi mai ban tsoro hadisin nana Aishatu Allah ya ƙara yarda a gare ta magana ce nana Aishatu ta manzo Allah ya faɗi ya tada mata da hankali ta kasa jurewa abin ya mata ban barkwai har sai da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce man nufisha rusiba duk mutumin da Allah ya tirke shi a kiyama ya yi masa bincike a kan aikinsa a duniya wallahi sai Allah ya shigar da shi wuta to wannan kalmar ya yi wa nana Aishatu nauyi a kirji ya mata nauyi a kwakwalwa ta kasa jurewa ta ce ya Rasulallah awalam yaqulu Allahu azza wa jal ya ma'aikin Allah ashe ba Allah da kansa mai girma da buwaya ya ce ba amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura duk wanda aka bashi littafin sa ta hannun dama فسوف يحاسب حسابا يسيرا ولم تبن زي سامي حسابي من سوكي فكان انسى الله وينقلب إلى أهله مسرورا زي جويا يقوم وجن إيالا سينا فرنشكي ينسي وهاء مقرأ كتابيا فكرنتا يرى أما كرنتا idan yaro ya dawo daga makaranta an fashi report kai in yaro ya ci na daya ana ganewa da gudu yake shigowa gida da gudu zai nuna ko mama baba saboda ne ya ci na daya amma idan yaro ya shigo daga makaranta an tashi an yi hutu yaro ya shigo yake shigowa gida ana ina wane aka ce gashi can a waje an san akwai bayani ko sai dai in yaron ba yi da wayo ke dan yaran ta ba abin da baya yi dan manta ba akwai wata kanuwar mu lokacin muna primary ADS 1 primary school to ajin su 100 ne to ita ce kuma na karshe ta fito da gudu alaji baba na abu kowa ci da ta kalle ku ga yaran ta da aka duba sai gashi nan ita ce na ƙarshen ajin amma me kanne take yi ta fi kowa ci yaran ta yanzu ga ta nan da yara sun girma har suna ma university da makamancin haka muhallin shahid a ciki shi ne a yaran ta yakan sa mutum yi wa'ansu abubuwa to idan mutum ya yi ne kyau za ki ga yana farin ciki to Allah ya ce mutum zai koma cikin iyalansa yana farin ciki yanzu koda misali ne gidanki aikin sa contract yake sai ya tafi ya samu wani contract mai tsoka in ya dawo gida zaki fahimta farin ciki zaki ga yana walwala da annajawa a fuskarsa saboda ne saboda yana tsammanin zai samu wani abu na rufin asiri idan promotion ya samu a wajen aikinsa shi ma haka yana dawowa zaki ga walwalan tattare da shi yana jin daɗi saboda ne abin ci gaba yana nuna wa mutum jin daɗi kuma yana ƙoƙarin nuna wa ƴan uwansa shine na nashi ta gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce mata wazalikal ard wannan bujirowa ne a bujiro maka da aikinka manufisha uziba duk mutumin da Allah zai bincike shi me yasa kika yi kaza me yasa baki yi kaza ba tabbas ya shiga wuta sai ya je ya yi rimidiyar sa a jahannama idan ta gama rimidiyar ta a jahannama aka kona ta gwargwadon sabon Allahnta daga baya a fito da ita a tsumbalata a cikin aljanna amma ka'ida ce ta Allah subhanahu wataala duk wanda Allah ya dirce shi ya ce me yasa kika yi kaza me yasa baki yi kaza ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya kona shi Allah ka kiyaye mu to kun ga wannan yana nuna hatsarin fadawa wannan gabar kuma dole iyaye a yi taka tsantsan a wannan saboda akwai sakaci da yawa da iyaye suke yi a wannan bangaren abubuwa da yawa suna biyowa baya kuma dole iyaye sai kun sa ido kuma kun dinga bibiyan al'amarin dan wata zaka ji ta ce a ita ta yadda da ƴaƴanta basa kaza basa kaza basa kaza ba wai an ce ki samu shakka bane a'a ki tsawa zuciyarki duk wani abu zaki dinga bibiya saboda yaro a wannan lokacin ba a gaskata shi kuma ba a ƙaryata shi sai abin da ka gani na zahiri ya nuna maka dan akwai iyayen da sun yi gama yadda da ƴaƴansu ɗari bisa ɗari saboda suna ganin irin tarbiyyar da suka ba su kuma da suka zo Allah ya so ya bayyana musu wani abu sai ga wani abu ya bayyana gare su haka shi kuma abin ya bayyana ne ta dalilin aure za a wanda ya zo neman su da aure saboda akwai mutumin da zai yi aure ne zai auri wata yarinya yarinyan a gidansu in dai aka yi sallar isha'i an kulle kofar gida ba zai fita a ka'idar gidansu kenan babansu to saboda kulawan da mahaifin yake da shi da abubuwa wallahi bawan Allah nan sai ya gano ashe yarinyan nan tana fita kuma yarinyan nan tana fita tana tafiya tare da wani saurayi duk wani joint din da saurayin yake suna tana tafiya da shi ba ma nan ba har wurare na jin kayan alama yana tana bin shi suna zuwa sai da ya kama su red handed shi an taba gaya mai amma bai yadda ba saboda sanin tarbiyyar gidan sai ya fara bibiya har inda joint din da gayan yake zuwa sai da taji ya je ya danta confirm za ta zauna a motar shi za a fita wanda ba tarbiyyar gidan bane amma kuma gashi ana yin wannan da ya je ya gani ya ce malam abin ni gaskiya hankalina ya tashi kuma a lokacin dan lokaci kankan ya rage ayi auren yace shi gaskiya ya hakura ba zai yi auren ta ba saboda bai yadda da abubuwan da ya gani ba shi kuma in ya aure ta ba zai taba iya zama da ita ba saboda abubuwan da ya bibiya ya gani sai ce yanzu ya za a yi nace amana ce ka gaya wa iyayen saboda yadda da ita ya sa suka amince ya ce ya zauna da wanta ya gaya mai kuma bai yadda ba ya ce ka zauna da mahaifiyar amma wannan abin da wuya a ce tana yi mahaifiyar bata sani ba kuma tana fita kuma mahaifiyar ta san tana fita sai na ce ka zauna da baban ka gaya mai saboda ya kula kuma ya sa matakan tsaro hanyoyin da ya dace ayi ya gaya suka kiyarda sai na ce to ka kubuta har a wajen Allah tunda ka gaya musu ba wai dan kana so ka bata ta bane kana so ka gaya musu cewa akwai wata baraka da ba su sani ba yana kuma gudana shikenan ya fita daga harkan har ya je wani aurensa sai daga baya sai kuma abubuwa suka fara bayyana lokacin suka yi ta neman shi dan a lokacin an yi baran-baran ne saboda tana ganin kamar ya wulakanta ta da makamanta ta sai daga baya abubuwan kuma ya escalating ya wuce duk tunanin baban ya wuce tunanin ma wanta na ce ai Allah ya sani tunda ka gaya musu kuma ba da niyyar bukata ta bane saboda kana so ka nuna musu akwai wata baraka da ke gudana wanda ba su sani ba to irin wannan ya kamata iyaye a dinga taka tsantsan saboda cewa ai ba komai wannan ba dalili bane duk yarinyar da ta shigo gidanki kawar yacce ce a ka'ida a musulunci ku aka ba dama ku zaben mata kawai duk wanda kika san baki yadda da ita ba kawai ki sa mata red line mana so in ga ki kina mu'amala da wacce shikenan ke kuma a matsayin ki na ya idan kika ci gaba da mu'amala da ita za a rubuta miki a file dinki gobe kiyama zaki gani huququl walida ko kuma huququl walidain kina saba wa iyayenki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadkhulul jannata aqun wala namam duk mai saba wa babansa da mamansa ba zai taba shiga aljanna ba kin ga yanzu kin samu borderline sai ki kiyaye wannan shine kaida ba wani kawaici mata na san kuna da kawaici mafi galibi kan ƴaƴan ku mata saboda ne kuna ganin tafiyar ku iri ɗaya ne wani abun za ku ɗaga ƙafa amma sai zaman ku matsala saboda haka dole ne ku yi taka tsantsan saboda ita ƴa mace rayuwarta wato is dynamic ba kamar ɗa namiji ba ne yanzu ana iya samun ƴa mace ta shiga cikin jarabawa na rayuwa na faɗa cikin ayyukan da ba su dace ba kowa kuma ya zo ya sani daga baya ta zo ta gyara ta tuba ta gyara wannan abin wallahi sai miji ya mata wahalar samu ke kanki ba za ki taɓa yadda ɗan uwanki ya aure ta ba ke da kanki za ki ce kai yarinyar da ta riga ta yi barkanci bariki ya koya mata hankali shine yanzu ka zo ka ce za ka aure ta za ka aure ta ba haka ne amma ɗabi'a iri ɗaya ne da ɗa namiji za iya samun ɗa namijin da shi ma ya yi barkancin amma ya zo ya tuba ya gyara sai ki ji ana cewa kai ai da ba haka yake ba yanzu ya gyara wallahi ko ni ya zo ya neme ni zan aure shi to amma ba a yi applying din wannan signature a kan kyamace ba sai ki ji kina cewa ai ta riga ta yi barkanci bariki ne koya mata hankali kakka yayi go mana ita a gidanmu dalilin kenan
zaka ji ana fadin wa'ansu maganganu wannan yana nuna yanayin rayuwar kamace ya sha daban da namiji ya kamata mata su san wannan abu to shi sa ake taka tsantsan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta ku kaman tangaran ana hababa da shine koko ana saki shi yanda aka ga dama saboda ita mace ba kaman dan namiji take ba kuma tana da life span na mu'amala shekarunta akwai shekarun da idan ta ketare wannan shekarun to fa sai dai abin da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda koda bata taba yin wani abu mara kyau ba duk macen da ta kai wannan shekarun abin da zai fara zuwa zuciyar dan namiji me yasa duk wannan shekarun ba ta yi aure ba ya jinji doubting akan ta kenan saboda ne ita yanayin rayuwarta ya sha daban da dan namiji to ya kamata ku sanar da ƴaƴanku kuma su san wannan a aikace kuma a ilmance kuma a addinance Allah ka shirye da mu shi yasa Allah madaukaki da ya siffanta wannan siffar kan cewa duk wanda yayi wannan to yayi ta'addanci to Allah madaukaki da ya faɗi wannan siffa ya faɗe shi ne saboda siffa ce wacce yau mutane da yawa sun fada ciki ɗan mata da zaurawa da matan auren ma wanda ma na matan auren ma abun ya wuce misali kuma duk irin waɗannan matsalolin sun fada a ciki to Allah yayi wato tsokaci a kansa shi yasa Allah madaukaki sai ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su ne matan da amanarsu da kuma alƙawarin da ke tsakaninsu da Ubangiji da karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da masu gidansu shi ne mazajensu suna kulawa da wannan alƙawarin da amana saboda ai yana daga cikin alama ta munafiki shi ne idza haddasa kazaba idan yayi magana sai yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari sai ya saba wa idza tumina khana idan kuma aka amince da shi yayi haƙinci duk matar da Allah ya kaddara matan aure ce ta haƙinci mijinta ta je ta kwanta da wani ɗa namiji ko a gidanta ko a wani wuri a ranar tashin kiyama wannan amanan za ta ɗauko shi a wutan jahannama abin a mata hisabi shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud da yake cewa inna Allaha kashin fadan Allah madaukaki inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umurtan ku sauke amana zuwa ga waɗanda suka ba ku amana ku riki saboda haka za a ce ta je ta dauko amanan nan da take a wutan jahannama kuma tafiyar shekara 70 sannan sai ta kai karshen wutan jahannama yana ciki za ta dauko tana dauko shi tana zuwa gabda bakin sai ya sulube sai ya gangara kasa sai ta ƙara komawa kasan ta dauko shi sa'annan ta dinga dauko shi tana taho shi tana dauko shi tana daga shi tana zuwa gabda bakin za ta tura sai ya sulube a hannunta sai ƙara komawa kasa sai ta yi haka so uku sannan ta fito da shi sannan a mata hisabi Allah ya bata amanan karantanta a gidan mijinta ta ha'inci mijinta ko ta shigo masa da wani dan dabba nasa bane a gidan ko kuma ta mallaka kanta zuwa ga wani makhluki wanda ba mijinta ba to a wannan amanar sai Allah ya tambaye ta to matan da za su shiga aljanna sune matan da suke kulawa da amanan karan kansu amanan ƴaƴan mijinsu sawa'un su suka haife su ko kuma ba su suka haife su ba sawa'un kishiyoyin na cikin gidan tare da su ko kuwa sun rasu ne ko kuwa a'a ba sa gidan amma ƴaƴan kishiyoyin na gidan suna ƙarƙashin ta suna kulawa da wannan amanan to sune matan da confirm za su shiga aljanna shi ne wanda Allah ya ce suna kulawa da amanarsu da kuma alƙawarin da ke tsakaninsu da mazajensu na kulawa da ƴaƴan mazajensu da kuma wato ababan da Allah ya daura musu na gaskiya wanda za su kula duka mu'amalar da ke tsakanin mata da miji da ƴaƴan ta duk wani abin da ke cikin gidan in aka yi abin da bai dace ba to amana ce a kanki ki sanar da mijin saboda ya dau matakin da ya dace idan kika yi shiru ko kila wai dan kina da abokan zama za su miki dariya kin cuci kanki ba dariya za su yi ba dan duk matar da take da hankali idan misali wani abu ya sami ƴar mijinta wanda ba ita ta haife ta ba abokiyar zaman ta ne ta haife ta wani abu ya same ta mara kyau tana jin dadi ya zama da cewa bata san ciwon kanta ba saboda ne wannan abun ai zai iya saman ƴacci da kika haifa ko ɗanki da kika haifa ko fiye ma da haka to me yasa zaki farin ciki abin da ya kamata ki yi bakin ciki ki tausaya mata ki taimaka mata dan ta kubuta daga wannan bala'in ko kuma musiba abin da ya dace kenan ku zama wato masu taimakekeniya tsakaninku da juna shine wal mu'minuna ba'dhum li ba'dihim awliya mu'minai su zama sashe ga sashen su masu taimakekeniya ne da juna tunda Allah madaukaki ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ku yi taimakekeniya akan biyayya ga Allah da kuma tsoron Allah ku zama kuna taimakawa a kuna wato farin ciki da samuwar akan a cikin al'umma ba sai Allah madaukaki ya ci gaba da bayani akan irin waɗannan matan da za su shiga aljanna wanda Allah subhanahu wataala ya sanya mu'minai na kirki za su shiga shine walladina hum bi shahadatihim qa'imuna su ne waɗanda shaidunsu suna tsayuwa a kan shaidun da za a buƙata daga gare su ba sa ɓoyewa ai muhafizuna alaiha la yaziduna fiha wala yanqusuna minha wala yaktumunaha suna kiyaye wannan shaidar za a zo a tambaye ta abu kaza ya faru a gabanki ne ta ce eh gaskiya ne kuma in an nemi shaidata zan nemi tabbaci sai da aka zo an kira ta ta zo ta yi shaida sai ta ce ita bata ma san an yi haka ba to kin ga wannan wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu Allah ce duk wanda ya boye shaidar da aka nema a gabanki aka yi abu ki faɗi gaskiya kika ki faɗi kika yi mursisi kika rufe bakinki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya masa cewa wanda ya wannan zuciyarsa cike take da saban Allah bi ma'ana wannan mutumin ya saba wa Allah ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai Allah ya ce wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wanda ya boye wannan shaidar to wannan mutumin zuciyarsa cike take da saban Allah yayi abin da yake sabo ne da Allah subhanahu wataala duk abinda ya zamana cewa gaskiya ce ake nema ke tabbatar da gaskiyar misali wani abu ya faru tsakaninki da ƴar uwarki kuma sauran annanki ko yayyinki suna wurin abin ya faru ku ne aka nemi shaida ke wacce tsakaninki da Allah lokacin da abu kaza ya faru a gabanki ne saboda ai in an zo mai da magana ai ana faɗi ko ai a gabar wacce aka yi kaza sai a kira ta ke zo me ya faru tsakanin wacce da wacce abin da kika sani shi zaki faɗi kacce ƙara kacce rage in kika ƙara kin mata za'ida kenan ko sai Allah ya kama ki gobe kiyama in kuma kika rage saboda kada a bata gaskiya a ba wacce gaskiya shine damuwarki ba abin nan ba hakan ce ma kin saba wa Allah in tai miki baki wallahi sai ya kama ki koda kanuwarki ce ita uwan ku ɗaya uban ku ɗaya in tai baki sai Allah ya isa a zuciya wallahi sai ya kama ki kuma in ma uba ɗaya ne in sai Allah ya isa ta ji zafi ko bata ma ce komai ba Allah sai ya tirke ki gobe kiyama ya tambaye ki akai shine dalilin da yasa Allah ya bada wannan ka'idar wanda wato lauyoyi na musulunci arin da ake bi kenan a kan kisan Abi Dawud hal ataka naba'ul khasmi idh tasawwaru al-mihrab idh dakhalu ala Dawud fa faz'a minhum qalu la takhaf خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اقتلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فيالتي فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
ألا عبادة قائدة وأنك إياك ما تفسا وأنك أفقل وأقول لنشي لو كتبنا masu husuma ne Allah ne turo mala'iku guda biyu dan a gwada Annabi Dawud kan hukunci suna zuwa suka same shi a masallaci ittasawwarul mihrab sun tsallako cikin masallaci suka tarda shi yana labiri sai suka ce khasmani mu biyun nan husuma muke muna fada ne baga ba'duna ala ba'din ayyamu ya cuci daya fahkum bainana bil haqq muna so kai hukunci tsakaninmu mu biyun nan da gaskiya wala tushit karkata kakka kuskura ka karkata akan daya kamar daya wa hadina ila sawa'is sirat tashriyar da mu zuwa ga tafarki mai tsakiya to sai na farko ya fara magana inna hadha akhi wannan dan uwana ne lahu 99 na'ja yana da awakai ko tumakai guda 100 waliya na'jatun wahida ni kuma tunciya ɗaya kawai nake da shi fa qala afirniha sai yace mun bani naka ya cika sanashi ya zama 100 ni kuma in tashi tutan babu wa azzani bil khitab yaqwaye ni magana har ya kwace min nawa ya hada da nashi da yaji wannan me ya kamata yi ya saurari nabiyin ko ya ji bakin nabiyin sai ya ce laqad zalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji tabbas ya zalunce ka da yace ka bashi naka kwaya daya tilo ya kara da nashi 99 nashi zama 100 sai ka tashi a tutan babu sai ya ce wa inna kathiran min al-khulafa'i da yawa daga cikin masu hadaka a wajen mu'amala kasuwanci ne kishiyoyi ne abokan zama ne kawaye ne kanne ne yayi ne suna mu'amala da juna la yabghi ba'dhum ala ba'd wa suna kinta ga sashi illal ladina amanu wa 'amilus salihati banda wa'anda suka yi imani da Allah suka yi magantaccen aiki sai ce wa qalilum ma hum amma ɗan kadan ne masu kulawa da wannan dokar a cikin al'umma yana faɗin haka sai ne ne su ya rasa dukansu ne suka ɓace wannan da aka ce ya fi gaskiya da wancan da aka ce ba da gaskiya duk sai suka ɓace shine sai Allah ce wa zanna dawudu annama fatannahu ai fa aikana dawud annama ikhtabarnahu ai imtahannahu anan ne annabi dawud ya tabbatar gwada shi muka yi inji Allah fastaghfara ربه وخر راكعا وانا سيني مغفرر الله يفار صلى ينا نيمن كفنشي زوا ذا الله واتو الله ينونا منا cewa wannan laifi ne ka ji na ɗaya baka ji na ɗayan baka yi hukunci sai Allah ce fa ghafarna lahu zalik sai muka yafe masa hukuncin nan da yayi saboda ka ji mutum ɗaya yayi bayani baka ji na biyun baka yi hukunci wannan laifi ne a wurin Allah iyaye ya kamata ku san wannan musamman masu yaya kun san a cikin yaya akwai wanda yake fitinanne ne ko shi kullum mafadaci ne akwai kuma mai sanyin jiki shi ba ruwansa ko shi kullum inda fitinan nan zai kawo
bayani fitinan nan zai idan yazo yace an mai kaza za ta kana da shugaban mu ki ka cika raki ka cika kaza amma in bai sanyi sanyin yazo yace an mai kaza sai a ce eh inde wani ne zai iya haka ne kun ga kun cuce shi kun cuce shi saboda kun ji na wannan ba ku ji na wancan ba shine sai Allah ce muka gafarta mai akan wannan dokar saboda ya ji magana daya bai saurari ɗayan ba yayi hukunci ashe kenan duk yanda mace za ta kawo bayani za a ce eh kuma ba za a ce eh a ba an ji sai a yi bincike saboda da yawa wani lokaci mace ma za ta iya kawo korafin mijinta amma da za a zauna a yi bayani sai ta ji me sai ka ji aka shi ko wata bayar Allah ta taba kira na tana kawo complaint din mijinta abokin aikin ta inda suke aiki tare ne ya fara kira na yace wallahi matar nan tana cikin azaba tana cikin kaza tana cikin kaza dan Allah ka taimaka mata sai nace to ba komai ka bari ta kira ni ta kira ni sai mu tattauna ta kira ni ta dinga bayani mijinta yayi kaza mijinta yayi kaza mijinta yayi kaza mijinta yayi kaza sai nace mata to kizo sai mu zauna in ji bayananki tunda mun yi awa ɗaya bai kare ba tazo nan office ɗina muka zauna ina ganin ta sai na gane ta ta taba zuwa waje na ta ce mun mijinta ya dauki double barrel zai harbe ta da gudu malam baba zo hace da gudu ce Allah na tare da mai gaskiya ko kaza menene ba mun ce yana nan ana daure mai kafa na cikin harbe shi ne ta ce ah da tai da ya kago tarike haka shine sai santsan tal ya dashi sai badi yayi targade sai ai Allah ne kama shi shine nace mata to ta je ta zo da mijin mu zauna da ni da ita da mijin to tunda garanan ba ta kara zuwa ba sai bayan wasu shekaru kai shekara 10 daga zuwa na gane ta kawai sai ne fuska sai ne kaman ban gane ta ba kuma ma ban san ta ba ni kuma na san ta sai ne kaman ban san ta ba dan dai in ji bayanai da ta gama bayani sai nace to ba ni mijin na kira mijin mijin ya dauka kaza 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 yace ta gaya mun irin cutar da mijin yake nace ba komai da Allah ka zo yazo da yazo muka zauna ga ta da ya fara bayani kaza haka haka ta dinga kallo da wala ta kasa magana wiki wiki kawai ta yi haka ta dinga yi ba bakin magana amma kafin ya zo ta dinga bayani inda a gidansu ne za a ce mugu dan iska mutumin banza amma da mijin ya zo sai reshe ya juya ga mujiya abubuwan da ya dinga faɗi mara abubuwan da ta dinga yi da sauransu sai ne shiru wala ta kasa magana ya ce ga shi tana kaza tana kaza tana kaza kuma a gaban ta ba ko musu ba sai ba sai da na koma ni nake ba mijin hakuri to shi sa ba komai mace za ta zo ta ce an ya faru ba ku ce da gaske ne ku saurare ta ku yi bincike amma mata in aka zo tana ba da labari ni miji na mun kaza sai ka ji cin ai duk mazan haka suke namiji a namiji kalan ajali namiji wutan ne fa ya fi shi tabbas namiji ai kaza ne ai kaza ai naki ma da dan sauki ni na mijin ma kaza yayi wannan kaza 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 sai ka ji tana fadi kuma wallahi sai ka ga da kyar za a samu mace daya a cikin su da za ta ce in ira da yawan zata daddawa ma da wari take ke me kike hayye miki kaza haka ko zai miki kaza sai ka ji sai duk mazan haka suke wallahi haka duk suke namijin to kin ga kin ji namijin hada baban ki ba eh haka ne sakon hada baban ki za ki cire shi a cikin maza ne ba za ki cire shi ba to saboda haka kun ga anan wato karkata akwai matan da ta zo tana gaya min wata kawarta irin abubuwan da take ta gaya musu akan miji tace malam muka sha kuka saboda muna ganin yana cutar ta malam ha ko san ashe ya take yi rana wani abu ya faru muka hadu da mijin da ya fara labarta mana abubuwan da take yi a gabanta malam wallahi ba ta ce ƙarya ba ne sai da na kalle ta nace an ga ya isa kukan da kika sani wai kin da rasa din ta fara ba su labari kuka suke mata suna ganin cewa wayyo ana ta zaluntanta kashe tace ita ce algunguman tace mallan sai da muka mata Allah idan muka ce Allah ya isa kukan da kike samu yi kashe da man can duk ya kike yi kun san dalilin da yasa saboda wannan mijin ya zo ya rasu ta zo tai wani aure to da wancan ya fara gana mata azaba shine da bakinta ta zo tana fadi wancan ashe duk shari take ne shine nace mata ai da mun manzo Allah ya gama magana yace wa'annan abun guda biyu Allah na gaggauta hukuman su a duniya zulmu wal jawl zalunci da kinta kan mutumin da kika zalunce shi ko ya zalunce ki tun kafin ya bar duniya sai Allah ya saka masa akan wannan zaluncin in namiji ne Allah zai saka masa akan matarsa in mata ce sai Allah ya saka mata akan mijin ina fata an gane yana nan yana nan Allah zai hada shi da wata yayi go kuma yaji ba zai taba iya rabuwa da ita ba ita ma ta dinga ganin za mai azaba wannan saboda ya cici wannan kidan haka ne ya faru dukan da yake ita uwar gidan tana zuwa ko in ya fara smashing ya fara laushi ya fara saboda haka yana fara magana in ce gani fit sai ta yi ba da guru sai ta gudu da ya tashi ita kuma wancan ita ma alhakin mijin suka rabu da suka rabu da mijinta sai shi kuma wannan ya danta yana so ya aura idan ya zo in yana magana in ya dura mata ashariya ita ma sai ta raba ita kuma uwar gidan ba ta saba ba in dai fara za ta fara ja da ba yana matsowa sai ta buga da gudu sai ta gudu ita kuma wannan in ya ce ubanki sai ta ce ubanka kai ma in ya kawo naushi ita ma sai ta kai naushi makwabcin ya ce malam sai ya mata jina-jina sai ya kai ta asibiti haka zai mata duka lilis ya ɗauke ta kuma ya kai ta asibiti yace makwabcin ce bani labari yace malam yace ko kai she da bata yi yace amma malam da abin ya kai ni wuya saboda haushi yace malam ban san lokacin da na dauke sanda ba nace mai kai dan kaza kazan ka in ka kara taba yarinyan nan sai na rotsa ma kai yace tun daga lokacin in ta gannin inda ni waye ina kana yace na bata gaishe ni yace ita da kanta tace mai alhakin mijinta ne na farko wace wallahi ita da bakinta tace alhakin mijinta ne na farko ta gana mai azaba sai kuma Allah ya hada ta da ne boxer yana dan mata kwafakon da ruwa kwat daga karshe ta kashe wannan auren dan ta koma wa mijin sai Allah ya dauke shi shikenan sai za ta dawo wajen ne boxer kuma ba ta roki mijinta ya yafe mata ba to aka yi saki daya wannan din mai dukan aka yi biyu mai dukan aka yi uku an rabu ba aka mata ne ta tafi kenan ko saboda alhaki kwikwiyo ne ta tafi ta yi aure ta haɗu da wani cikin aure sun rabu ta ƙara dawo wannan mai dukan kuma bai daina dukan ba to akwai saki ɗaya ma haka duk da hakan kuma an yi saki uku ba an rabu kun ga shi yasa duk mutumin da ka cuce shi tun a duniya ka yi kokari ka warware in ya mutu ya maka to ba haka za ka ci gaba da wannan wahalar a duniya haka koma wa Allah Allah ka shirye da mu to kun ga wannan shi ne Allah ya ce wallazina hum bi shahadatihim qa'imun su ne waɗanda suke kulawa da shaidunsu in an nemi shaida a kansu a gare su za su tabbatar da shi wallazina hum ala salatihim yuhafizun su ne waɗanda suke kulawa da sallolinsu in kin ga wata ta kula da sallah to ramalana ya zo tana jin Allahu akbar za ki ga an ɗauki an je bayi an buɗe an yi alwala masha Allah Allahu akbar mumina amma ramalanan na juyawa baya sallan ma sai mamanta ta yi da gaske wacce ba ki sallah ba maman zan yi sai na gama haka za a yi ta bugawa da ita mama zan yi sai na gama ai yanzu ne wata ma hata tashi sai sha biyu rana eh yar madara a jebo in ta kwanta saboda ta kwana tana chatin tana tweeting tana pinging har karfe 3 ko karfe 4 dare tana chatin ina ji ta kaman urguwa da dare tweet wai tana dariya saboda tana chatin yadda ka san urgu haka cikin dare an gama lokacin da ya kamata ka yi ibada ba za ka yi ba masu kokarin shine wanda ba za ka yi ba za ka kwanta ba sai ka yi sallah to wata ma ba za ta yi ba ita kuma tunda ita yar madara ce ba a tashin ta sai lokacin da ta ga dama za ta tashi a lokacin ne in ta ga dama karfe 11 in ta tashi a lokacin za ta yi sallah kuma mamanta lafiya lau ita ba wani abin nan bane in ma yi magana za ce she's just a baby ai baby take yarinya wata zungure ne a gaba ba wai baby ah yarinyar da yau din nan an kai yadda gidan miji za ta zauna amma wai shekaru an ce mata wai baby a ai sunanta ne lakabin ta ne akwai wani bawan Allah wato wani kwamishina ne muka je gidan ana wasu bayanai aka kira ni in zo in warware musu wasu bayanai to da ana magana ga yaran ita wata yarinya sai aka ce baby sai na kalle ta na ce wannan ne baby aka ce malam shi just a baby da ke what baby ne wannan zumbure ne fa a sama aka ce malam shi just 15 to ga ta dogowa katuwa na ce sai ku je na sangarta yaran nan wai kuna ce musu baby to hakan ne a zo a ce masa ga dokar Allah sai ka ji ta ce malam ka dena walar da kanta am just a baby dokar Allah kibi wai an ce mata to saboda irin wannan shagobar da ake nuna mata sai ta dinga ganin ai ita bata kai ma shekarun da za ta yi wannan abun ba da aka zo ana bayani kuma ga yatta wata dan kareriya a lokacin tana bayani ne shiru ina sauraron su sai ta a lokacin da sai suka ce malam wannan 20 years na kalle ki nace wannan suka ce eh shekarar ta 20 suka ce eh na ce dan na gama bayani na ce musu ga abin da za a yi 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 suka ce to sun ji ita wannan da aka ce mata sai aka ƙara cewa baby na kalle ta nace baby ke ce baby to da ta gana haka na bude baki na haka ne shine sai ta ji kunya sai ta rufe kan idan ta haka tana cewa ai ita shi just a baby ne ta ku dena sangarta yaran ku kuna ce musu baby in kuna ce musu wannan in aka ce musu ga dokar Allah za ta ga ai ba ta kai shekarun da za ta kula da wannan dokar Allah ba ta sani yarinya ta balaga ta balaga azumi dole ta yi ko ibada dole ta yi amma in kuna ce mata baby za ta dinga ganin ai har yanzu yarinya ce karama ba ta kai shekarun da za ta yi wannan ibadar ba wasu iyayen a haka suka sangarta yaran su sai ka ga yarinya wanda yau in an aurar ta za ta zauna a gidan miji in ka fara mata maganar ibada da sauran su za ka ji ta ce maka a'a ai ita da sauran ta yarinya ce ba haka bane in dai yarinya ta balaga shi kenan ko mun kankantanta in dai ta balaga to fa azumi ya haukar ta dole ku sa ta sabanin mu da sahabbai kenan sahabbai yanda su suke wa ƴaƴan su in sun sa su azumi in yaro ya fara kuka ba a bashi abun wasa ne ya dauke masa hankali dan ya ci gaba da azumin mu kuma sai a ce to ki karya kin yi rabi gobe sai a ƙara ta rabin a'a ta zauna ta daure ta jure hana ta sai ta ƙara sa saboda yanzu ana training din ta ne ba sai yarinya ta zo ta zama budurwa ba ai ta fama da ita ba ta abin nan shagwaba da makamancin haka ai saboda shagwabar ya kai shagwaba wasu iyayen ma ba sa karantar da yara abin da ya dace wallahi akwai malamin da yake ce min malam ya shiga wata makaranta ne yana karantar da yara ne mata yana magana akan haila yace da ya fito sai wata yarinya budurwa ba ta zo ta same shi ta ce malam wannan abin da kai bayani a aji ita tana ganin shi amma tana sallah wato tana ganin jinin al'ada amma tana ne tana sallah saboda a gida ba a nuna mata ba da sauransu ana ganin wai yarinya ce karama amma gashi yanzu ta zo ta iya gaya wa malamin sai na ce mai ya kai ya ce sai na gaya mata a'a daga yanzu fa hukuncin Allah ya hau kanki da ki da mamanki da babanki da waye da waye da waye haka hukuncin Allah daidai kike yanzu a wurin Allah kin kike abin da bai dace ba Allah zai kama ki da wannan laifin da sauransu wai da duk ba ta sani ba to kinga anan aka cine da shagwaba yaro kuma a ki nuna mai abin da ya dace a nuna masa a lokacin lokacin da kuma abin zai haukansa bai fadi ba ko kuma yana ganin ai da sauran su shi yaro ne saboda haka dole a dinga nuna masa akwai dokar ta idan mace ta fara haila ko da shekaran ta tara yanzu fa ta wuce maganar ki kira ta baby kuma yanzu sunanta balagagiya an gano wannan karatun kuma ta sani cewa dokar da ke kanki ce a matsayin ki na babarta shine ke kanta ta san wannan karatun saboda ta kiyaye ta bi dokar Allah har ta samu natsuwa da kuma karbuwa a gaban Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah madaukaki yace wallazina hum ala salatihim yuhadithun suna kiyaye sallolin su duk wacce ba ta kiyaye sallah idan fa ta mutu to ya tafi aljanna wacce ba ta kiyaye sallah idan fa ta mutu da wuya ta shiga aljanna saboda haka ya mata a koya musu wannan saboda Allah ya ce kad aflahal mu'minun mu'minai sun rabauta mu'minai mata sun rabauta allazina hum fi salatihim khashi'un sune wa'anda suna da khushu'i a cikin sallah suna kiyaye sallah da rukunnan sallah ba karfaci suke yi ba ba yawa sai lada ko kaga mace tana kokkofa sallah sallar da ake yi a gidan buki daban take da sallar da ake yi a normal baby watan ana buki wallahi in ta ce miki tayi sallah ma ba za ki yadda ba minki daya ka irin da sallar da raka'a hudu Allah sami Allah akbar Allahu akbar ana ma dan wata za ta tafi har da buga cinya ta tsaya saboda ita kada ta tafi ana mata haka ta tsaya an sallame ko ta tsihi ba za ta tsaya ta yi ba saboda wai ita ce kashin buki tana kiranta ya Allah haba mana ya zaki tafi ki tsaya ai shi sa mai sallan ma ina ta gaggawa Allah Allah irin wannan sallan fa za a nannade ta ne a yaba a fukanci kuma sallar sai ta dinga tsine miki bayyakin lahu kama bayyakin Allah ya tozarta ki kamar yadda kika tozarta ni saboda sallar za a kulle duk kofofin sama kasa yamma kudu arewa gabas duka an kulle sai dai a ƙara nannade ta a yaba ta a fuskanci sai sallar ta dinga miki wannan mummunan addu'a tana cewa yanda kika sa aka tozarta da ita ke ma Allah ya tozarta da ke haka saboda haka ba a wasa da sallah sallah tana da cikin alaka mai karfi da take hadawa tsakanin bawa da ubangiji idan kina da damuwa yi sallah raka'a biyu ki gaya wa Allah damuwarki zaki ga Allah subhanahu wataala ya sanya ya zuciyarki sa'annan kuma ya kawo miki mafita a rayuwa damuwa ce bakin ciki ne abun farin ciki ne haka dai ya zamana cewa sallah yana sanya ya miki zuciya wata kuwa tashin hankalin duniyar nan kace mata ta rute sallah zaka ga kawai an takura ta an yi mata kaza ita kawai in ba shedanin da ke hana sallah a watan ramadan ba ita fa ba ta zuwa sallah sallah ma ba ta kiyaye shi sai lokaci bayan lokaci sannan kuma ta zo ta addabi kanta ta ce kaza ta ce kaza to Allah madaukaki yayi magana akan su shi sa Allah da yace أولئك هم الوارثون وتسوني ما تدعان الجنة الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سوني وانا ذات تدعجي الجنة الفردوس كما ما تزماني أتكنت نجندل سمونا سني إبادة سميد الأمر سو زواج الله سبحانه وتعالى الله مأوك كيسيتي أولئك في جنات mukramun irin waɗannan matan za a shigar da su aljanna ana karrama su mala'iku ba a lokacin da za su shiga aljanna za su tsaya a kofar aljanna suna ce muku tibtum salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin amincin Allah ya tabbata a gare ku ku shiga kun ji daɗi saboda ne kun yi aikin shiga aljanna ina fata an gane kun ga ɗalibai su ne kamata a ce sun fi sanin alkiyama a kusa saboda ɗabi'an ɗalibi shi yake nuna alkiyama yau idan an ce an saki result za ki ji ne wata za ki ji ne zuciyarta ya buga dam kafara zuciyar ta na bugawa saboda me ta san me za ta gani a wannan wato results din da aka saki tana zuwa tana ganin babu carry over babu komai tati zaka ga ce alhamdulillah tana jiyawa za ta fara kiran kawayen ta ke results ba ya fito wallahi ki ga ki buba saboda me ta ganata ce yaya ta ce alhamdulillah alhamdulillah inda fi alhamdulillah imana wallahi ban da ciwo wani da kaza masha Allah tana farin ciki saboda ne ta ga results din ta tabbar fa kiyama ne ba tabbar fa kiyama ne idan jarabawa yayi jarabawa akwai wani abokin mu dan wato dan Indonesia a Obor sunan sa kenan to wata rana muna karatun musalahul hadith da muka gama jarabawan ni lokacin na gama sai na hango shi yana zaune yayi haka yayi taguni can sai na ga yayi haka can sai na ga yayi haka can sai na ga yana buga kan to da ya fito sai nake tambayan shi yace ya kakare ne wai yana dan adjustment din kan ko kwakwalwan zai kawo mai karatun to wani daga ciki ranan da muka gama dan Singapore ne ranan da muka jama last paper mu na digirin mu sai hostel din mu ɗaya da shi dakiliyar mu ɗaya da shi muna fitowa da na hadu da shi sai nace wane arju an yakuna khitamuhu min ina fatan san wannan last paper ya zama alkhairi sai ya murji ta fuska ce khitamuhu yace ai wannan jarabawan akwai zafi ya wahalar da shi kun ga dalibta yana nuna maka kiyama kusa saboda in kai mai kyau kana filin a zuciyarka ta insha Allah za ka ci in kai mara kyau haka shi ma to wannan shine tamkar rayuwarmu a duniya abinda yake nuna mana wanda Allah madaukaki ya ce to irin wannan su ne za a sanya su a cikin aljanna kana karrama su ai mukramuna bi anwa'il mulad wal musa za a karrama su da duk wani nau'i na jin dadi da abin da zai faranta masa rai gano fa irin da nake bane balle kike Italian bag wannan Firdausi bag wannan aljanna bag ne a sama kuma yake ba a kasa yake ba in za ki hau sakkowa zai yi wannan technology na Allah kenan sai ya tsaya kina hawa sun zai killace sama Allahu akbar sai an yi aiki sannan za a same shi sai ya haƙi ɗaga shi sama can kuma ya dinga shawagi da ke a sama a aljanna saboda haka ne ya sa Allah ce wa furushin marfu'a da kuma gado a sama shi sa da larabawa suka ji wannan ƙurayshawa suka ce a gado a sama to ya za a hau shi ne sai Allah ya ba su amsa daidai da kwakwalansa da zai iya ɗauka ya ce afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat ba ku ga yadda raƙumi Allah ya halicce shi ba a ina yake a sama in za a hau me yake yi kowa yake ko idan an hau sai ne sai ƙara cillawa sama to haka shi ma gadan aljanna yake idan za ki hau zai zo ƙasa sai ya sauka kina hawa sai cilla ki sama gadan aljanna kenan kuma ya dinga shawagi yanzu misali kina so a cikin aljanna kina so a kai ki misali mutala su kaya kina kan gado kike ke gado sai da mutala su kaya sai ki ji ya tafi da ke har mutala su kaya wannan fa ana Allah na gaya mana daɗin da ya ajiye ne a aljanna amma ba sai an yi aiki tukuru za a iya samun wannan shiga aljanna ku kuke a shirke nan Allah subhanahu wataala yana so mu shiga aljanna za mu samu jin daɗi a cikin aljanna kuma aljanna ba kashi ba fitsari ba al'ada ba bakin ciki balle kike namiji ya guma ma miki ko to babu gumau babu shi a cikin aljanna kullun cikin farin ciki kike kuma babu kishi babu kishi babu kishi za ki ji kina son abokiyar zaman ki kamar yadda kike son kanki babu wani kishi a wajen Allah ya cire kishi wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin Allah ya ce za mu cire duk wani kwafi da ke zuciya namiji ko mace duk za a cire za ku shiga cikin aljanna ne kuna kaunan junan ku lafiya lau kuma kullun ƙara kyau kike yi ai diminishing return ko kana sha ta kai 20 daga 20 ana tafiya ana kawai 40 an kai peak ko ana shiga 41 to diminishing return an fara dawowa ji ana dawowa kasa har a koma ana dan riko mama ana riko mata hannu ko mama dan zauna ana sai a zauna take wanda ba komai ke kike yi karshenta to babu shi shi sa wata tsohuwa tazo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah adkhul aljanna ayyan da nake tsofai to zan shiga aljanna manzon Allah da ya kalle ta sai ce a a sai mata ta fashe da kuka ha kana tunanin wai manzon Allah ce ba za ta shiga aljanna bane sai manzo Allah ya ga ta juya tana ta kuka sai manzo Allah ya ce me faru sai aka ce ai ka ce ba za ta shiga aljanna ba sai ya ce a a ku kira ta tana zuwa sai manzo Allah ya karanto mata inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abkara urban atraba li ashabi al-yamin Allah ya ce za mu kara cancara miki ado mu kara fitar da ke za ki shiga aljanna ne a matsayin ƙyamata a shekara 17 kuma haka za ki zauna a shekara 17 nan na dindindin forever and ever babu canzawa kullum sai dai ki ƙara canzawa na kyau amma ba ta komawa diminishing return kullum kina nan a wannan shekarun ba fitsari ba ba haya ba bacci ba kaza a to in kai bacci ai ni'imar ma sai ta kubuce maka ba bacci kawai daɗi ne kawai sarmadan na dundundun saboda haka idan muna so sai mu yi aiki limithli hadha falyamal al'amilun anan ya kamata mu dasa aya idan Allah ya raya mu sai mu tashi famal alladhina kafaru qibalaka muhdihina insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambayoyi za mu amsa in kuma babu insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tafita a kan karatun da muke yi insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba tambaya in akwai tambaya to a to abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karba mana wanda kuma muka yi kuskure ya Allah ka yafe mana yanda ka da fuskoki mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausul a'la to ga manin da ka azurta mu da su a wannan kasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatan su ka sa shi abinda zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya Allah muna roƙonka ka sa mu zama mabiya na alkhairi ga wa'annan shugabannin wanda ya gina wannan masallaci ya sado ka da shi ga al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma muna roƙonka ka mana tagomashi na arzikin da zamu yi wa addinin ta hidima irin wanda yi ko fiye da wanda yi da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ƴaƴanmu maza da suke neman aure da basu samu ba ya Allah muna roƙonka ka azurta su da mata na gari su kuma ya Allah muna roƙonka ka sanya su su zama maza na gari ga matayensu ƴaƴanmu mata wanda Allah bai azurta su da maza ba ya Allah muna roƙonka ka haɗa su da maza na gari kuma ka sa su zama mata na gari ga mazajensu masu biyayya masu neman aljanna da wannan zamantakewa na aure ƴaƴan mukambararu ya Allah ka shirya mana da su mazan su da matan su ya Allah ka tausasa zukatan su ka sa musu imani da tsoranka a cikin zukatan su ka sa su yi abin da zai amfane su duniya da lahira dukkan abin da ke sa su kan garewa ya Allah ka nisantar da su daga waɗannan ayyuka wanda suke kangararru kamar yadda ka nisantar da gabas da yamma ya Allah muna roƙonka ka sa mu ci wannan jarabawa na jarabtar mu da kai da ƴaƴa ya Allah ƴaƴan mu da ka ba mu su nagartattu ka ƙara nagarta mana su ya Allah ka sa su zama bayan Allah nagartattu wanda al'ummar musulunci za su yi tafiya da su za su amfana da su da mu da su da iyayenmu gabaki daya ya Allah muna roƙonka ka tara mu a cikin firdausul a'la mazajenmu ya Allah muna roƙonka ka tausasa zukatan su ka sa su zama nagari a gare mu mu ma da muke matan ya Allah ka sa mu zama mata nagari ga mazajen mu ka daidaita tsakanin mu ka gusar da shekanan da ke kawo rudani da sabani tsakanin mu ka fahimtar da mu zamantakewa na aure kuma ka ba mu ikon aiki da abinda yake daidai a ciki duk abinda zai zama sharri gare mu ya Allah ka nisantar da shi daga gare mu yanda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la wannan ibada da muke na azumi ya Allah ka karɓa mana ka tausaya mana ka karɓa mana buƙatun mu na alkhairi ya Allah ka fi mu sani ka biya mana wanda kuma muke jin tsoron sa na sharri ya Allah ka fi mu sani ka kare mu daga wannan sharrin da kuma dukkan ƴan uwa musulmi a nan ko a duk inda suke a doron ƙasa ya Allah ka kare mu daga sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina yanda muka haɗu a wannan wuri ya Allah ka gafarta mana zunuban mu gabaki ɗaya ka ba mu ikon tuba daga zunuban mu duk lokacin da mutuwan mu ta zo ya Allah muna roƙonka ka sa mu cika da kalmar shahada har zuwa ranar da za mu riske ka kana ne yadda da mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.